بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Talata wanda shine yammacin 16 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Maris shekara miladiya ta 2024 wannan shine darasi na uku insha Allah cikin darasin tafsirin suratul infitar daga wannan masallaci namu na Masjid Umar ibn al-Khattab dake nan cikin wada Zaria inda aka fi da suna Dandin. Allah ya bangije sa mu dace. Allah rama ya sake karanta mana wannan sura mai albarka ila sama'u fatarat. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
نعم. Idan ba a manta ba muna ci gaba da bibiyan waɗannan ayoyi masu albarka a cikin wannan sura don jin abin da malaman musulunci masana tafsiri suka faɗa game da ma'anoninsu da fa'idojin da ke cikinsu har zuwa kan faɗin Allah maɗaukakin sarki innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Allah ya ce innal abrara lallai mutanen kirki lafi na'imin tabbas suna cikin ni'ima wa innal fujjara lallai mutanen banza lafi jahimin tabbas suna cikin wutar jahima yaslawnaha yawmaddin za su shiga wutar jahimu din a ranar sakamako wa ma hum anha bighaibin kuma su da dai ba masu gushewa ne daga wutar ba. Lafazin al-abrar jam'i na al-barru al-barru wanda za a yi mabba'un fatha wanda yana nufin wato mutumin da yake yana tsayawa akan abin da aka umarce shi yana barin abin da aka hane shi ana cewa al-barru ana cewa kuma al-barru hakanan kuma ya daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barru rahim yana daga cikin sunayen Allah ubangiji madaukakin sarki al barru to da yawan sai a ce al abrar sune wato mutane wadanda suke masu takawa wadanda suke bin dokar ubangiji suke nufatan shi da ayyukan su suke tsayuwa akan bayan da haƙoƙin da Allah ya daura musu sawa'u haƙoƙin Allah akan su da haƙoƙin ƴan uwansu bayan Allah akan su sune masu lazimtar da'a wadanda Allah ya yi alƙawarin zai ba su sakamako irin wannan da yake cewa yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanun wa jannatun lahum fiha na'imun muqim Allah yana musu bishara cikin sura tauba ko cewa zai musu rahama zai kuma yarda da su kuma zai ba su aljannata ku da yawa wadda ni'imata muqimun madawwamiya ce ni'imar bata yankewa sune wadanda suka gaskata Allah a cikin imaninsu suka gujewa abin da Allah ya hane su suke kuma biyayya ga Allah ubangiji suke neman gafara daga gare shi kuma suke neman tsira a wajensa wadannan sune al-abrar ya zo a cikin littafin tarih na Ibn Kathir al-Dimashqi cewa an ruwaito daga Abdullahi dan Amru dan As Allah ya kara masa yadda zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa annabi yana fadin cewa al-abrar sammahumullahu al-abrara Allah ya kira su da suna al-abrar ne li'annahum barru aba'ahum wa abna'ahum saboda suna yi ma iyayensu da'a kuma suna kyautata tarbiyyar iyayensu saboda haka daga cikin sifofin da za a kira mutum da albarru a ciki ya zama ya kyautata mu'amalar shi da na sama da shi da kuma na ƙasa da shi mu'amalar shi da Allah mu'amalar shi da iyaye mu'amalar shi da addininsa mu'amalar shi da ƴaƴansa da duk sauran mutanen da suke tare da shi in kuma aka ce albirru akai kasara to yana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anar shi mafi kusanci shine ita kanta da'a din kamar yadda Allah yake cewa misali ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum laysa al birru da ira'irin su wannan yana nufin da'a wato aikin kwarai haka a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin sai muslim da annabi yake cewa laysa min al birri as-siyam fi as-safari ba shi daga cikin biyayya Allah mutum ya azumi a halin tafiya ga wanda ba zai iya ba kenan to Allah ya ce innal abrara lafi na'im lalle mutanen kirki masu waɗannan halaye na kirki da aka ambata lafi na'im lalle ilaihin suna cikin ni'ima ranar alkiyama a wurin Allah ubangijinsu Allah ya ce wa innal fujjara aka sun su kuma su ne al-fujjar jam'i ne na al-fajir jam'i ne na takfir kamar yadda za a ce kafir kuffar fasik fusaq jahil juhal jam'i ne na takfir su ne al-fujjar ana iya cewa fujjar ana iya cewa fajara kamar yadda ake cewa kuffar kafara juhal jahala to wannan jam'i yana nufin mutane waɗanda suke sun karya alƙawarin da Allah ya daukar musu alƙawarin da suka yi wa Allah na da'a alƙawarin da suka yi wa Allah na tauhidi sun karya sun kuma fita daga da'ar Allah sun saba wa umarnin ubangiji sannan sun shiga cikin haƙoƙin bayin Allah bayan sun keta haƙoƙin Allah duk wata alfarma da ka sani suna iya keta ta su ake cewa al-fujjar malamai sun yi sabani a nan shin waɗannan al-fujjar din shin ana nufin kafirai ne waɗanda gaba ɗaya sun mutu a kafirci koko musulmai waɗanda suna da imani asalinsa amma kuma ba su da kirki da nagarta kullun suna yin barna suna yin sabo idan aka ɗauka kafirai ake nufi to kaga wannan babu wani ishkali da mu domin dama kafirai wuta gidansu ce kuma in sun shiga babu fita kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ki faɗa ayoyi da dama yuriduna an yakhruju minan nari wama hum bikharijina minha Allah yace walahum azabun muqim cikin suratul maida suna so su fice daga wuta Allah yace wama hum bikharijina minha sam ba za su taba samun halin fita daga wuta ba kuma suna da azaba madawwamiwa a cikin wutar. Haka kuma Allah yake cewa alladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha. Wadanda suka mutu akan kafirci suna nan a cikin wutar jahannama. Allah yace ba za a kashe su su huta ba ko ba za a rangwanta musu azabarta ba. Allah yace kadhalika najzi kullu kafur, duk wani algungumin kafiri haka zamu dinga mishi sakamako. Hum yastarikhuna fiha, suna ihu suna hayaniya a cikinta, suna cewa rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, suna roƙon Allah suna cewa a taimaka musu a fitar da su su sake aiki mai kyau sabanin aikin barna da suka kasance suna yi. Wannan yana cikin suratu Fatir. Hakan ka duba kan fadin Allah a cikin suratu Baqara, kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wama hum bi kharijina minan nar. Allah yace haka za a dinga wada musu ayyukan su wanda za su zama abin cizon yatsa a wajen su, kuma su ba masu fita ne daga wuta ba. Haka in ka dauki ayar fadin Allah, alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya, wanda zai shiga babbar wuta sannan ba zai mutu a ciki ba, ba zai rayu ba. Ga sunan da yawa, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Allah yace kullama najzat juluduhum baddalnahum juludan liyadhuqul azaba. Suna nan da yawa ire-iren waɗannan ayoyin mabambanta suke nuna cewa duk wanda ya mutu kafiri in ya shiga wuta babu fita. Ga zan aka fassara al-fujjar anan aka ce kafirai, to fassara ta dan babu wani matsala ta fito fili. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Amma wasu malamai cikin malaman tafsiri suna ganin cewa al-fujjar anan zai iya daukan waccan ma'anar, kuma zai iya daukar ma'anar musulmai masu saban Allah, su ma ana iya daukan hukuncin al-fujjar a sa musu. Akwai wata kisa mashahuriya da malaman tafsiri suke kawo a daidai wannan wajen, a kisa da ta faru da wani mutum mai suna Abu Hazim. Abu Hazim shine Salama ibn Dinar al-Makhzumi al-A'raj, alƙali ne a garin Madina, malami ne cikin tabi'ai, ya gamu da sahabbai da yawa, ya rasu shekara ta 140 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Al-Imamu Darimi shine asalin wanda ya rawaito wannan kissa a cikin littafin sa na Sunan Darimi. Kissar tana ba da labarin lokacin da wani sarki daga cikin sarakunan daular Banu Umayya wanda yake ce ma Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan. Sulaiman dan Abdul Malik dan Marwan ya rasu a shekara ta 99 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan rasuwar sa ne Halifa Umar dan Abdul Aziz ya hau sarauta. To wannan sarki ya taho daga kasar Sham, daga kasar Dimashqa zai je aikin haji ko umara, sai ya da zango a Madina. Kamar yadda kaga har yanzu galibin masu aikin haji da umara suna fara zuwa Madina dan ziyarar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da ziyarar makabartarsa mai daraja, da ziyarar makabartar Baqi'a, da ziyarar masallacin Quba, da sauran wurare sune wurare na ziyara da ibada ta tabbatar da su, da kuma sauran wurare na yawon bude ido da ganin gari. Haka wannan halifa na musulunci Sulaiman dan Abdul Malik sai ya taho daga kasar Dimashqa wanda a lokacin ita ce headquarter daular musulunci ta Banu Umayya. Da ya zo Madina sai ya da zango. Bayan 'yan kwanaki malamai da attajirai da masu fada aji da 'yan siyasa da duk wani wanda yake ganin yana da fuska suna ta zuwa masaukin wannan halifa, ana ta gaishe shi, ana ta zuwa ana kai mishi gaisuwa, ana mishi addu'a, ana jaddada mubaya. Sai yake cigiya yana cewa akwai wani malami da naji labari wanda aka ce ya gamu da sahabbai da yawa, ko malami ne mai tsoron Allah, amma har yanzu ban ga ya zo ba. Aka ce ko kana nufin Abu Hazim, alƙali Abu Hazim? Yace ƙwarai shi nake nufi. Yace aje a ce mishi ina neman shi. Da aka je a ga wannan alƙali, a wata riwaya ma yace shi ba zai zo ba, idan sarki na da bukata a gurin shi zo inda yake. Shi dai bai da bukata a gurin sarki, shi zai je ba. Yace ni ban da bukata a gurin sarki, ku ga mai, da aka ban zo ba. Idan ya da bukata a wurin ya zo ya same ni. Sai da aka lallashe shi aka ce mishi ba a haka, idan sarki ya kira zuwa yake. Sannan ya haƙura ya zo.
to da yazo sai sarkin yake ce mishi Allah ya ga ta malam wannan wani irin jafa'i ne kuke mana wani irin rashin ba da uzuri ne yanzu a ce mutun ka makka kuma mutun ka mana halifan musulunci ya shigo garin Madina yau kwana na kaza kana da labari kuma ba za ka shigo ka zo a gaisa ba amma baka neman wani abu a gurina ai ina neman nasiha ka da addu'a ka kuma ina so mutane su ga cewa muna zaman lafiya da irin kuma labai kuna mana addu'a yace a ranka dai ni ban da wata bukata a wurinka da aka ba sai na zo ba addu'a kuma a duk inda nake ina maka ita da fatan alkhairi ba sai na zo nayi a gaban ka kaji ba ki to naji alga ta malam amma dai yanzu ina so ka mini nasiha to shine yayi mishi wata doguwar nasiha wanda sai da sarkin yayi kuka da idan shi sai da fadawa suka dinga cewa Allah wadaran wannan malami ya zo ya bata mana majalisa ga baki daya ana zama annashuwa ya sa sarki kuka to shine a cikin nasiha sai yake cewa daga cikin nasiha ne malami shahid din mu yake cewa ya aba hazim kaifal qudumu gadan ala Allah shi Allah shi gafarta malam kai mun bayani yaya gamuwan mu da Allah za ta kasance ranar alkiyama sai Abu Hazim yake cewa yace ammal qudumu ala Allah gamuwa da Allah fa alal muhsini fa kal ga ammal muhsinu fa kal gaibi yaqdimu ala ahli idan mutum yayi ihsani a duniya ya kyautata aikinsa ya kyautata addininsa to ranar alkiyama idan yazo gaban Allah gamuwarsa da Allah kamar gamuwar mutum ne wanda yake matafiyi ya dade baya tare da iyalansa zai dawo cikin shauki da murna ana mishi lalle maraba ana tarban shi shi ma yana jin dadi yana hamdala ga Allah cewa ya iso gida lafiya yace wa ammal musiu wanda ko ya bata rayuwarsa a duniya yayi barna yace fa kal adiki kaman gudajjen bawa ne yaqdimu ala maulahu wanda bayan ya gama iya guje-gujen shi za a je a kamo shi a damƙo shi a dawo da shi inda yake bauta kaga zai iso ne a daddaure kuma da ya iso watakila a haushi da duka watakila a yi mishi wani horo mai tsanani imma irin su Abuja ne har da karfe za a sa a wuta ana dana mai a ƙeyarsa da kirjinsa da hamatarsa ce to fakal abiki yaqdimu ala maulahu fabaka sulaiman to daga nan sai sarkin nan yayi ta kuka har ya jika gemu shi wa qala yace laita shi'ri malana inda Allah yace kai can mu ina ma a ce mun san me za mu gani a wurin Allah fa qala abu hazim sai abu hazim yace mishi a arid amalaka ala kitabillahi yace in kana so ka gane me za ka samu a wurin Allah ranar alkiyama ayyukan da kake yi ka gwada su da alqur'ani akwai ma'auni a cikin alqur'ani da zai nuna maka in kana cikin waɗanda ake sa ran za su tsira ko kana cikin waɗanda ake tsoratar musu cewa za su halaka sai ya ce mishi a ina ma'aunin yake ayyu makanin ajidu hadhal mizana yace a cikin alqur'ani ina zan samu wannan ma'aunin sai ya ce mishi innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim kaga musulmi ne wannan halifa amma sarkin amma wannan malami yace mishi ka auna ayyukanka da waɗannan ayyukanka tana suna cikin al-abrar to kana cikin na'ima ayyukanka suna cikin al-fujjar kana cikin jahim wato in kana so ka gane ina ka fuskanta to ka duba kaga shin sunan al-barru ko sunan al-abrar zai hau cikin ayyukanka shin kana bin Allah sau da kafa kana da tauhidi mai lafiya kana yin sallolinka cikin jami'i kana yin azuminka lahiya lau kana karanta alqur'ani kana tuba kana istighfari kana kwatanta ayyukan alkhairi na sada zumunta da taimakon talakawa da hakuri da abokan zamanka da sauran ayyuka na alkhairi ga sunan da yawa da yawa shin waɗannan su kake yi to kana cikin innal abrar insha Allah ina ne masaukin su lafi na'imin shine masaukin su koko fajirci ka tsaya a kai saban Allah abubuwa na cutar da al'umma cutar da mutane cin amana ƙarya fajirci da sauran abubuwan da suke na barna su kake yi to kana cikin innal fujjar meye masaukin su lafi jahim yace wa sarkin ka auna da waɗannan waɗannan su ne ma'aunin da ake gane ina ne masaukin ka ranar alkiyama gaba ga Allah madaukakin sarki. Allah ubangiji ka sa mu tsira. To wannan siyakin na ambaton abu da ambaton kishiyarsa, Qur'ani ya shahara da irin waɗannan abubuwan. Ya faɗi wannan abun, ya faɗi kishiyarsa. Falyadhaku qalilan walyabku kathiran. Kaga an ambaci kuka, an kuma ambaci watin abin nan dariya ko haka irin wa in wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa adhaka wa abka da ire-iren wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqut kana tsammanin suna cikin suna farke ashe bacci suke yi da irin huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin qur'ani yana cike da su da yawa wannan shi yasa ake mushi laqabi da mutashabihan mathaniya kamar da Allah ya kira shi yake cewa Allahu nazzala ahsan alhadith kitaban Allah ya saukar da zance mafi kyau wani irin littafi mutashabihan wanda yake da kama da juna atashabu shine muka lura yanda duk surrin da muke karantawa zaka ji bayanin su yayi irin da juna suna ƙara gazgata junansu abinda yake cikin suratul takwir yayi kama da yake cikin suratul naziat yayi kama da yake cikin suratul infitar da muke cikin su shine mutashabihan mathaniya wanda kuma yake da magana bibiyu a faɗi abu a faɗi kishiyarsa a faɗi abu a faɗi wanda yake akasin sa ko kuma mathani kamar yadda wasu malamai suke fassarawa kamar da Allah yake cewa laqad atainaka sab'an minal mathani mun baka wasu surori guda bakwai masu tsayi waɗanda suke da hukunce-hukunce da kissoshi daga Baqara zuwa An'am sab'an minal mathani wasu kuma suna gana sab'an minal mathani suratul fatiha ne almuhimu dai qur'ani yana da wannan salam na iya faɗan zance da akasin sa kuma su tafi daidai sabanin mutane suna magana da zaran sun faɗi zance sun faɗi akasin shi sai zancensu ya karo da juna amma na alqur'ani dan ka tabbatar daga Allah ne babu wani abu mai cin karo da juna a cikin su sai su ƙara wa junansu armashi don haka anan abinda Allah yake cewa shine innal abrara lafi na'im lalle mutanen kirki suna cikin ni'ima wa innal fujjara lafi jahimin lalle mutanen banza suna cikin azaba mutanen banzan nan ko dai kafirai zalla ko kuma kafirai da fasikai sai ya zama wutar kafirai ta dindindin wutar fasikai muminai masu imani wuta wadda take ta wucin gadi gwargwadon laifukansu gwargwadon abin da Allah ya nufi ne azabtar da su Allah ka tsare mu Allah ya ce yaslaunaha yawmaddin waɗannan fajirai za su shiga wannan wuta ne a ranar alkiyama mun ji cewa ana cewa alkiyama yawmaddin shine wato yawma yudanul ibad ranar da za a tabbatar wa da bayi laifinsu shine al-idana wato ai pronouncing din mutum guilty irin abinda alƙali yake bayan ya gama kallon shari'a da shaidu da sauran bayanai zai bayyana hukuncin shi to shine al-idana zai ayyana hukuncinsa to ranar za a ayyana wa mutane hukuncinsu wanda kuma hukunci ne da babu zalunci a cikinsa kuma babu canzawa idan an yi shi yawma yaslaunaha yawmaddin Allah ya ce wa ma hum anha bighaibin kuma su ba masu gushewa ne daga wutar ba koda sa'a guda koda awa guda koda minti daya kafirai ba za a daga musu kafa daga wuta ba kamar yadda muka ji cewa wala yukhaffafu anhum min azabiha ba za a daga musu kafa daga azaba ba azaba ce ta diman da'ima za su yi ta neman alfarma iri daban-daban wana da wuya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun za su dinga cewa ya kai maliku shine shugaban mala'iku masu kula da gidan wuta su ce ka roƙa mana Allah ubangijinka ya kashe mu muhuta sai Allah ya ce innakum makithuna ko kuma shi mala'ikan ya ce musu lalle ku masu dawwama ne anan babu fita haka mun ji fadin Allah cewa kullama narizat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azaba in lokacin da fatarsu ta gama soyewa ta gama nuna Allah ya ce sai mu canza musu wata fata don su ci gaba da ɗanɗanan azaba saboda azaba ce ta dimin da'iman babu daga kafa babu ainihin wato fita ga kafirai Allah ubangiji ya tsare mu su kuma muminai wanda suke al-usat wato wanda Allah ya jarabce su da cewa sai an kai su wuta dan a tsarkake su to su za a yi musu azaba ne gurgudan abin da ya sawwaka da gurgudan zinuban su daga baya a fitar da su ta hanyar ceto ta hanyar rahama Allah ta hanyar ceton annabawa da manzanni da salihai da qur'ani da azumi da zumunta da sauran ayyuka da muddahalatin da za su yi ceto da mala'iku da ceton shi Allah ubangiji karankin kansa wannan Allah bai sa a fitar da su daga baya a mai da su aljanna bayan an wanke su an gyara musu jikin su sun fita daga cikin sahun yan wuta Allah ka tsare mu daga biyawa ta wuta Allah ka sa mu cikin sahun farko da zaka gafarta musu tare da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi Allah ya ce wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin Allah ya ce wa ma adraka me ya sanar sheka ma yawmuddin me ake nufi da ranar sakamako thumma ma adraka ma yawmuddin Allah ya ce sa'an nan wai me ka sani game da ranar sakamako wannan maimaitawar an yi shi ne saboda nuna mamaki da kuma a sake sawa mutum shauƙin yana so ya ji labarin kaman alhaqatu malhaqatu wama adraka malhaqa alqari'a malqari'a wama adraka malqari'a yana daga cikin sufan alqur'ani kuma har ila yau wannan at-takrir maimaita zance maimaitawa wacce take sa mutum ya fada kui zuwa ga abin da ake fada maimaitawa take nuna ana kwadaitar da mutum ya tsaya ya fahimta ba maimaitawa ne na inina ko na cike waje da surutu ba kowanne abu da aka maimaita yana da fa'idarsa da amfanin sa malaman ilimi na lugar arabiya da kuma ijazul qur'an suna da bincike masu yawa game da sirrorin maimaita jumloli da maimaita ayoyi da maimaita kissoshi da maimaita hukunce-hukunce a cikin alqur'ani akwai kissoshin da an maimaita su da yawa kamar kissa annabi Musa kamar kissa annabi Adam da Iblis an maimaita su an maimaita kissoshi irin na su annabi Nuhu da sauransu an maimaita wasu ayoyi fa ayi ala rabbika ma tukadhiba an maimaita ta da yawa irin su abinda aka maimaita a cikin suratul shu'ara inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'min wa inna rabbaka la al-'aziz al-hakim an maimaita ta da yawa a cikin sura da ire-iren su wanda suke cikin suran alqur'ani ga sunan kala-kala a maimaita ta a saki maimaita a saki maimaitawa to me yasa ake yin haka akwai hikima wanda Allah yake yin haka sannan kamar anan kuma a maimaita su ɗaya su biyu a bashi duka akwai wasu hikimomi na tsarin zance da sirrin da alqur'ani ke rike da shi wanda malamai sun san shi kuma suna da bincike masu ban kai a game da su ba mahallin da za a yi ta shiga cikin su bane Allah ya ce wa ma adraka mal ma yawmuddin me ya sanar sheka abinda ake ce ma yawmuddin ranar sakamako kuma ma adraka ma yawmuddin sannan me ya sanar sheda kai wannan rana ta sakamako sai Allah ya cike ayoyin wannan sura da fadin yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah Allah ya ce yauma a wannan rana la tamliku nafsun li nafsin wani rai bai iya mallaka wani abu ga wani rai shay'an ko menene wal amru yawma idhin lillah al'amari gaba ɗaya ranar yana wajen Allah ne in muka lura yanzu anan lafazin yau ya zo har guda uku a jere ma wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin sai kuma yawma la tamliku biyun da suka gabata za mu ga duka rufa'a ne gare su ma adraka ma yawmuddin saboda wato al-irabance mubtada ne amma wannan na ƙarshen sai ya zo da shi kuma yawma da nasaba duk da shi ma a mahallin raf'a yake na khabar mubtada mahzuf amma qurra'u sun bambanta wajen wasalin sa akwai wasu qurra kamar ibnu kathir da abu amrin da yaqub su suna kanta shi da yawmu yawmu la tamliku nafsun li nafsin shay'a sai zama idan sun karanta shi da yawmu da ya zama wato badali ne akan wancan yawmu din ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawmu la tamliku nafsun nafsi shay'a wanda suka yi nasaba kuma sai zama ma'anarsa duk da yana mawdu'in rafa'a ne amma saboda ya zo mudafun wa mudafu ilayhi sai zama ma'anar shi hadha yawmu la tamliku nafsun li nafsi shay'a wannan wata rana ce wanda wani rai bai mallaka wani rai bai mallaka wani rai wani abu wajen mallakan sai aka amfani da lafazin la tamliku nafsun li nafsin saboda a nuna cewa abinda ba ta da shi shine mai amfani domin da an ce yawma la tamliku nafsun an nafsin to mummunan kenan li nafsin wato abinda zai ma wani rai amfani babu wani rai da zai iya mishi amfani kowane rai ma ta kansa kawai yake kamar yadda aka ji a baya yawma yafiru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ran da annabawa ma da manzanni kowa yana cewa nafsi nafsi ni ma nayi wa Allah wani laifi ina jin tsoro abin da zai faru saboda babu wanda yake da wani katabus da zai iya wani abu a ranar sai in Allah ya bashi izini sai wanda Allah ya bashi izini yayi ceto sannan zai sai wanda Allah ya bashi izinin yayi magana sannan zai in baka babu wanda yake da katabus babu wanda yake da su cewa shi yasa alwaji Allah yake cewa yawmuhum barizuna la takhfa ala llahi minhum shay'un limanil mulku alyawm illahi alwahidul qahhar a ranan mutane za su bayyana a fili kowa ya ga su asirin su zai fito fili babu wata maboya babu wata dabara babu wani kwazo da mutum zai nuna suna nan gaba ga Allah ga baki ɗayan su Allah kuma yace limanil mulkul yau wai wake da sarauta a yau Allah da kanshi ya amsa cewa lillahi alwahidul qahhar kamar yadda a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa Allah madaukakin sarki ranar alkiyama da kansa zai shela yace limanil mulkul yau wai a yau wake da sarauta aina mulukul ard ina masu sarauta a duniya ina shugabanni ina manyan masu fada aji ina manyan emperors waɗanda suke sun yi sarautar duniya sun mallake wurare ina manyan salatin ina shugabanni masu executive power ina shugabanni wanda suka yi mulki na har sai sun mutu babu tenuwa duk ina suke limanil mulkul yau annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai iya ba Allah amsa sai an tsaya tsayawa wanda in a duniya ne sai ta kai kamar tsawon shekara 40 sannan Allah da kanshi zai amsa yace lillahi alwahidul qahhar illahi alwahidul qahhar mulki na Allah ne ubangiji a yau wanda yake madaukakin sarki wanda yake yafi karfin kowa ko a nan duniya fa mulki na Allah ne kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha a nan duniya ma mulki na Allah ne kamar yadda Allah ya faɗa a wasu wurare da yawa a kaman alalahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin Allah shike halitta kuma shike da karfin fada aji albarkatu su tabbata ga Allah ubangijin talike cikin araf kaman kafa fadan Allah qul lillahi al'amru kullu qul innal amra kulluhu lillah qul innal amra kulluhu lillah cikin ali imran da kuma lillahi al'amru min qablu wa min ba'du al'amari na Allah ne tunda da kuma daga baya waɗannan ayoyi da ire-iren su suna nuna cewa a koda yaushe mulki na Allah ne amma a duniya Allah ya katantana shi ya ba mutane ya san musu dama shine ma'anar kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha Allah kai ne mamallakin sarauta kuma kai kake ba da ita ga wanda ka so to Allah ya bayo mutane a duniya kuma har sun rudu da wannan bayarwa da Allah ya musu sun zata da gaske su sarakuna ne saboda haka suna ji da ƙarfi da izza da jabberanci da fada aji su karya wanda suke so su daga wanda suke so su azurta wanda suka ga dama kuma su tsaya ta wanda suka ga dama kuma har ma bayan sun shude ana ci gaba da kiran su da sarakuna har sun mutu har tenuwansu ta kare har an cire su an kai su exile har an zo an musu juyin mulki amma ana ci gaba da ce musu sarakuna da shugabannin kasashe da ex president da kaza da kaza da ana ci gaba da ce musu ko mu muna ci gaba da ce musu haka kuma su ma suna ji a jikin su cewa har yanzu fa suna da wani ragowar wannan mulkin ce shugaba mai barin gado ko shugaba mai marabus ko tsohon shugaban kasa ko tsohon mataimakin kaza ana ci gaba da gaya musu haka suna duniya ko ba su duniya sura kaza su iya tashi a lahira da wannan tunanin cewa fahim da suna da fada aji shi yasa za a yi wannan shelar ta musamman a lahira cewa kowa ya san cewa abinda aka san mushi na karfin sarauta da karfin mulki na fada aji ba a duniya ne aka bashi kuma ya gama iya abinda zai a duniyar nan yanzu sai dai sakamakon aikin da yayi kawai zai gani amma ba yi da wani mulki a nan ko kadan waɗanda ma suke da alfarma su ne annabawa da manzanni da shahidai da siddiƙai da waliyai da sauran muminai kowa ma ta kan shi yake babu wanda yake ji cewa zai iya wani abu kuma ba wanda zai iya din sai wanda Allah ya yarda mushi sai wanda Allah ya bashi dama wa radiyallahu qaula Allah ya bashi dama yayi magana saboda shi za ka kare wannan shelan don kowa ya saki shiga taitayin shi ya san cewa yau fa ranar alkiyama to ba irin kowace rana bace rana ce da ba a taba ganin irin ta ba rana ce da Allah ya kushin da bai taba yin irin sa ba rana ce da za a tsaye da kowa mutane su zama duka a mataki guda shi yasa daga cikin zaman su a mataki guda za a cire wa kowa sutura domin matuƙa mutane za su sa sutura to kamannin su za su bambanta matsayin su zai bambanta za a gane bambancin su ta wajen arziki ko talauci ko gayu ko kazanta ko shekaru ko al'adu ko lokacin da suka rayu ko inda suka rayu duk za a gane bambanci to ba a so a samu wani bambanci kowa kawai jiki ne tsoka ce da jini kawai da kashi za a ganshi da lobarsa da komai nashi na halittarsa saboda haka ba za a tashi da sutura ba kamar yadda muka ji a hadisin Aisha da ya gabata domin an ce a tashi da sutura to lazumin haka sarakuna za su shiga sarakuna ƴan gayu za su shiga ƴan gayu attajirai za su shiga attajirai ma'aikatan damara za su shiga damararsu kowa zai zo da irin shigar da za a gane shi waye to ba za a bada wannan damar ba ku mun gane ba za a bada wannan damar da wani zai bambanta kanshi da saura ba saboda Allah ya nuna mutane cewa duka suna level guda ne a wajen shi kuma abinda zai fitar da kai kawai shi ne wato imaninka da aikinka nagari da kuma rahama Allah Ubangiji shi yasa Allah yake cewa al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman shugabanci sarauta a ranar al-kiyama haƙƙin Allah Ubangiji ne mai rahama wa kana yawman 'alal kafirina asira Allah yace wannan rana a wajen kafirai mai tsananin wahala ce kafirai ba su sha wahalar wannan rana saboda kwakudban lissafi da za a yi musu saboda ta sakeyarsa da za a yi zuwa jahannama saboda tsirwar Allah da azabarsa da za su tabbata a kansu su ku muminai za su ga sauki a ranar za su ga sassauci Ubangiji Allah ya kasa mu su ga sauki Allah ya kasa mu ga sassauci Allah ya gafarta mana zunubanmu to anan yana da kyau mu ƙara ainihin wato ambatan cewa Allah madaukakin sarki ya tsara wannan rana ta alkiyama don yin sakamako ne ga bayi don kuma ya tsayar musu da hujja don kuma kowa ya koma makomarsa saboda haka Allah ya zo zai mana tankiya akan wannan rana a jumlace sai yake faɗa kamar yake cikin surat Luqman faɗin Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi shay'an wala yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a Allah yace wa inna wa'dallahi haqqun fala taghurannakum alhayatud dunya wala yaghurannakum billahi alghurur Allah yace ya ku mutane gaba ɗaya kenan kowa da kowa ku ji tsoron Allah Ubangiji kuma ku tuna cewa alƙawarin Allah na ranar alkiyama tabbas ne da haka ku ji tsoron gamuwa da Allah a wannan rana ranar da iyaye ba za su yi tsinana wa ƴaƴansu komai ba ƴaƴa ba za su yi tsinana wa ƴaƴansu komai ba waɗannan mutanen a duniya su suke su ne gatan junansu, iyaye su ne gatan ƴaƴa sanda suke kanana, ƴaƴa su ne gatan iyaye idan sun tsufa. To amma a ranar kiyama la yajzi walidun an walidin wala mauludun huwa jazin an walidi shay'a, babu wanda zai iya wa wani abu. Sannan Allah ya ce inna wa'adallahi haqqun, lalle alƙawarin Allah da yayi na tsayuwar alkiyama da sakamako da haura sirai da aure ayyuka da dukkaninsu da gaskiya ne, gaskiya ne. Sai Allah ya ce fala taghurrannakumul hayatud dunya, kar ku bari wannan rayuwar ta duniya ta ruɗe ku, wala yaghurrannakum billahi al-ghuru, kar ku bari ruɗu ya ruɗe ku daga barin bin doka Allah, kamar yadda muka ji a baya, ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka. Wannan shine a ƙarshen wannan sura mai albarka, suratul infitar, wanda akwai ƙarin darussa da muke so mu ambata bayan wanda aka ambata a cikin bayanan da aka yi. Daga ciki akwai cewa Allah Ubangiji madaukakin sarki yana bayyana mana alƙawarin da yayi na ni'ima ga bayinsa na gari waɗanda suka yi aiki na gari. Wannan ni'ima za su same ta a duniya kuma za su same ta a ranar kiyama. Al-Imam Ibn Taymiyyah yana cewa akwai wata aljanna a duniya wanda bai shige ta ba zai shiga ta lahira, ita ce aljanna imani, shine wani dadin dandanan imani. Da Al-Imam Bukhari rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa zaqa halawatal imani man radiya billahi rabban wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina, wanda diye da Allah a matsayin ubangijinsa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzansa, kuma yake bin musulunci sau da kafa, zai ji wani dandanan zaki na alewa imani tun a nan duniya. To wannan shine dadin imani, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi, tun a duniya za su dinga jin dadin ambaton Allah, yana daga cikin ni'imar da Allah zai musu. Ranar alkiyama kuma Allah ya sanya su a cikin na'imun muqim, ni'ima madawwamiya, ubangiji Allah ka samu rabauta da ita. Daga cikin babban darasin da muke samu daga wannan gaba kenan fadan Allah innal abrara lafi na'im. Sai kuma akasin haka sune al-fujjar, wato mutane masu kafirci, mushrikai, waɗanda suka mutu akan shirka da kafirci, ko kuma muka hada ma har da waɗanda suka yi saban Allah suka zama cikin fasikai, suka zama cikin fajirai, waɗannan su kuma Allah ya musu alƙawarin azaba wata ke ita ma azaban muqima, wato madawwamiyar azaba, madawwamiyar azaba wanda ba daga kafa, babu daga kafa, babu sassauci, babu ranar karewa, haka za a yi ta musu wannan azaba ba ji ba gani. Da kuma wa maqatan, kuma Allah ya musu alƙawari cewa zai jarabce su da fushinsa, Allah zai fushi da su, Allah zai sanya su cikin azaba. Waɗannan suna cikin muhimman darussan da sura nan take karantarwa, raba mutane zuwa gida biyu, kamar yadda muka ji a surar ta gabata cewa mutane a lahira ƙungiya biyu ce kawai, fariqun fil janna wa fariqun fis sayr, kamar da Allah yake cewa kazalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litundhira ummal qura wa man hawlaha wa tundhira yawmal jam'i la rayba fi fariqun fil janna wa fariqun fis sayr, wasu bangaren mutane a aljanna sune innal abrara lafi na'im wa fariqun fis sayr sune innal fujara lafi jahim. To waɗannan ƙungiyoyin guda biyu sune kadai masaukai da ake da su a lahira, hatta mutanen da za su tsaya a tozon a'raf wa alal a'rafi rijalan ta'rifunahum bisimahum, su ma za a tsaye da su ne a nan lokaci na wucin gadi, daga nan za a wuce da su inda ya cancanta a kai su. Saboda ƴan uwa masu albarka, kowa ya tsaya yawa kanshi nasiha, yawa kanshi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, shin kana kan tafarkin da zai kai ka cikin tafarkin tsira ne, sai ka gode wa Allah, ba iyawarka ba ce, ba dabararka ba ce, ba kuma wayonka ba ne, taufiki ne daga Allah madaukakin sarki. Sannan kuma sai ka ci gaba da dagewa da jajircewa da addu'ar cewa Ubangiji Allah ya sa ka cika da imani, kamar yadda Allah yake mana ishara cikin addu'a da ake karantawa, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryatar da mu, kamar da yake cikin hadisin ya muqallibal qulubi fa bit qalbi ala ta'atik, ya kai mai juya zukata ka tabbatar zuciyata akan da'aka. idan mutum ya samu kanshi a wannan bangare sai ya gode Allah man wajada khairan falyahmidillah sai ya gode wa Allah idan mutum kuma ya samu kanshi a dayan bangaren na barna na rashin arziki na saban Allah na ganganci na zalunta kai na jahilci to ya sani fa kofa a bude take ga tuba shi sa Allah yayi amfani da wannan lafazi na ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwak mun ji cewa al karimu anan Allah ya zabi wannan suna ne ya sanya shi a wajen dan ishara akan cewa har yanzu kofar tuba a bude take matakar kana da ranka da lafiyar ka ba kai gargara ba har yanzu kana da damar da zaka gyara rayuwarka kana da damar da zaka tuba ka bar barnar da kake ka koma tafarki mai kyau Allah yana gafartawa zinubai duk girman su inda an tuba kuma da Allah yake cewa ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yace ka cewa bayina waɗanda suka yi wa kansu ta'annati malamai suka ce tun daga wajen alaka da Allah yace kulli ibadi bai ce kullil fujjari ko kullil mujrimina ko lil kullil usati ba a faɗi sunan kaman wato da zafi ba sai yace ka cewa bayina kamar yadda yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni masu roƙonsa yace in sun tambaye ka bayina nan ma yace kulli ibadi kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim sai yace alladhina asaw rabbuhum ba sai yace alladhina asrafu ala anfusihim bai danganta laifin a ce akan cewa laifin da suka yi wa Allah ba yace ta'annatin da suka yi wa kansu duk wannan wasu alamu ne na cewa akwai sassauci in ka tuba Allah yace la taqnatu min rahmatillah kar ku cire rai daga rahama Allah yana daga cikin babban tsiya da asara shine mutum ya cire rai cewa Allah bai mai rahama mutum yana duniya ya dauka cewa shi ya riga ya gama iya saban da ba ya da mai rahama to wannan ya kai matuƙa wajen shakawa amma na su din laifin da kake ciki ka dinga tuba kana istighfari in ka tuna laifin ka ji tsoron Allah ka firgita in ka tuna fadin rahama Allah ka sa rai azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulla shay'in Allah yace rahmata ta yi fada da komai saboda kan ka samu kanka a cikin wannan layin na rashin kirki to sai ka tuba saboda Allah madaukaki sarki yana kiranka zuwa ga tuba kuma yana karban tuban masu tuba abinda Allah yake so shine zaka tuba ka tuba taubatan nasuha kai da zuciya daya da tsarkin zuciya da neman rahama da neman gafara Allah sai Allah ubangiji madaukaki sarki ya gafarta maka ubangiji Allah ya gafarta mana gaba daya Allah ya mana rahama Allah ka gafarta mana mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi gabaki daya wannan wata na Ramadana mai albarka ya Allah ka sa mu cikin wadanda zaka yanta su ka sanya mu cikin wadanda za mu samu rahama da tsira da kyakkyawan sakamako mun zo karshen wannan sura mai albarka insha Allah abinda muka faɗa ya zama wato haka yake a wurin Allah haka yake a cikin ilimi muna fata Allah madaukaki sarki ba mu ladan faɗa da ladan saurare da kuma ladan aiki da shi wanda yake kuskure da mantuwa da tantuban harshe da karancin sani ya Allah gafarta mana ni da ku gabaki daya da kuma sauran waɗanda suke bibiye da mu Allah ka sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bayna ma'asiyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتن اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله